أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya gogare shi da ya sake hada mu wannan yammaci na 30 ne ko? Na 36 ga watan Ramadan shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 21 ga watan 6 shekara ta 2016 a lissafin da ake kira miladiya. Za mu tashi yau a darasinmu na 16 a wannan wata na tafsirin alqur'ani mai girma da muke a wannan wata mai albarka, a fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kana li basharin, bai kamata ba, bai halatta ba, ba zai yiwu ba. Mumtani'un shine asalin wannan abin da ake nufi, wani abu ne da ba zai yiwu ba, mustahil. Li basharin, ga wani mutum, an yu'tiyahu Allahu alkitaba, a ce Allah ya ba shi littafi, wal hukma da hukunci, wan nubuwata da annabci, thumma sannan bayan duk wannan abun ya kula ya zo ya ce linnasi wa mutane kunu ibadalli ku zama bayi gare ni, ma'ana ku rika bauta mini, ba ta bangaren wai ku yadda ni na halice ku ba, a'a ku rika taujihin bautar ku zuwa gare ni min dunillahi kuma bayan Allah. Walakin sai dai abin da zai ce, abin da ya halatta gare shi, abin da zai yiwu ya ce, tunda wancan ba zai yiwu ba ya faɗa ko, abin da zai yiwu ya faɗa shi ne an ya kula linnasi kunu rabbaniyin, ya ce wa mutane ku zama rabbaniyin, waɗanda ake dangana su zuwa ga rabbu ko zuwa ga tarbiyya. Za mu zo mu bayanin me ake nufi da wannan. Bima kuntum tu'allimuna alkitaba, saboda sababin abin da kuke yi na karantar da littafi shine tu'allimuna alkitaba, saboda abinda kuke yi kasancewa kuna aikata shi na karantar da littafi, da haka za ku zama rabbaniyin, kuna karatu, kuna karantarwa, kuna tarbiyyar mutane, kuna ilmantar da su abinda Allah ke cewa a yi. Wa bima kuntum tadrusun, kuma saboda sababin kasancewar ku kuna karatu, kuna karatu, kuna karantar abu, kuma kuna karantar da mutane. Wala ya'muraku, kuma ba zai umarce ku ba, ma'ana kuma bai kamata ba gare shi, bai halatta ba gare shi, kuma ba zai yiwu ba gare shi, an ya'muraku, a ce ya umarce ku, an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba, cewa ku riki mala'iku da annabawa a matsayin iyayen gizi ana nufin nan abun bauta abubuwan da ake bautawa ayamurukum bil kufri yanzu shi annabin da aka bashi wannan littafi da annabci da hukunci zai umarce ku da kafirci ba'da id antum muslimun bayan ku kun kasance musulmi ma'ana ai ba zai yiwu ba wanda yake yana da wannan matsayi kuma yazo ya umarce ku da abin da yake kafirci ne wannan ya nuna mana bautawa annabi da bautawa mala'iku da sauran annabawa bauta musu to bautar kafirci wannan kafirci ne kuma fita ne daga addinin musulunci to Allah mu dake ya tsare mu kuma ya tabbatar da mu akan addinin musulunci ma kana anan wannan aya abinda take nufi imtina'i abu ba zai yiwu ba ma'ana abu ba zai kasance ba bai dace ya faru ba kuma sam mustahili ne ba zai yiwu ba shi sama ne suke kiransa mumtani'un shar'an wa qadar abu ne da ba zai yiwu ba a shar'ance Allah bai yadda da haka ba a qadarance ma ba zai yiwu ba ma'ana Allah ba zai kaddara irin wannan abun ya auku ba wanda Allah zai bai wa littafi da annabci da kuma hukunci a ce shi ne annabi to dama can ba zai yiwu kuma ya zama mai kiran mutane zuwa ga abauta masa ba ba zai yiwu kuma ya zama cewa ya ce wa mutane su kafirce wa Allah sam wannan ba zai yiwu don haka wannan yana cikin abin da malami suke kira mumtani'un shar'an wa qadar ai la yumkin an yakuna min nahiya shar'iyya wala min nahiya kauniyya ba zai yiwu ba sannan yace li basharin bashar ana cewa insan mutum ana kiransa bashar saboda jikinsa a bayyane yake domin asalin bashar ana nufin fatar jiki asalin take nufin fatar jiki a cikin halittun Allah dan adam shine Allah ya yi shi fatar jikinsa a bayyane ba shi da gashi ba suf da ya lullube shi ba shi da abubuwa dai da sauran dabbobi yanzu kun ga raƙumi yana da wabar ko tumaki suna da sha'ar sannan kuma abin nan tumaki suna da suf kai suf shine wool shi ake ce ma suf yau sauran dabbobi kuma suna da sha'ar haka za a ga da dan gashi ne sama sama to duk shi Allah madaukaki sai bar dan adam shi nasa jikin ana ganin sa haka wasu malamai kuma suka ce an kira shi bashar ne saboda idan abun farin ciki ya same shi aka gaya masa to ana ganin bushara a fuskarsa shi ne ake kiransa bashar don mutum ne kowanne dai wannan zai iya ɗauka ya zama imma min hada wa imma min hada to amma abin da ake bi da bashar dai shi ne mutum ɗan adam to ba zai yiwu ba an yi utiyahu Allahul kitaba shi wannan bashar ɗin Allah ya zaɓe shi ya ba shi littafi wal hukuma ya ba shi kuma hukunci da zai yi amfani da shi wajen hukunci tsakanin mutane rabe rikici tsakanin mutane yin hukunci da abin da Allah maɗauki ya saukar wan nubuwata da kuma annabci wasu malamai suna cewa nan mutum zai iya tambaya an ce alkitaba kuma an ce annubuwa ko ai kamar maimaita abu ɗaya ne in aka ba shi alkitab ai ba a ba shi alkitab sai saboda annabi ne kuma in aka ce annabi ne to shi ne dai wanda za a ba littafi malamai suka ce nan da bambanci saboda akan yi itilaƙin akan yi amfani da lafazin alladhina utul kitab ya zama waɗanda aka aiko wa littafin su ake nufi kamar da Allah yake cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum nan kun ga ba annabin ake nufi ba mutanen da aka aikowa littafin ake nufi haka ita'ul kitabi shi kadai baya nuna annabci kun gane shi yasa istahaqqa an yufrada ay annubuwa istahaqqat an tufrada ala wajhi alistiqlal shi yasa aka ware annabci aka ambace shi kuma dabba saboda wanda aka baiwa littafi ya kawo wa mutane wannan shi ake cewa annabi ko don haka dan a fito da abun kuru-kuru wanda amma nan dai wanda ake nufi wanda aka baiwa littafi din shine dai wanda kuma aka baiwa annabci mun fahimci abu insha Allah to ba zai yiwu ba a baiwa mutum wannan matsayi ثم يقول للناس sannan yace wa mutane kunu ibadan li min dunillah ku zo ku bauta mun banda Allah wannan ya mutun zai ce abu abauta masa kar abauta Allah malmis kace nan abinda ake nufi idan mutum ana bauta masa ko ya ce shi kadai zan abautawa ko ya ce a hada shi tare da Allah to duk min dunillahi aka bautawa saboda Allah subhanahu wa ta'ala in aka bauta masa kuma aka bauta wa wani to shi baya so saboda ya faɗa ana azna shuraka'i an shirk shi shine mafi wadatuwar waɗanda ake tarayya da su daga shirka baya buƙatar shirka duk wanda ya shirka to shikenan sai bar shi man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka kuma da Allah mu yake faɗa a hadisi qudsi duk wanda ya aikata wani aiki a cikin aikin yayin shirka da ni da wani to zan bar shi da shi sai su je can su karata da shi da wanda ya shirka da shi ashe kenan Allah baya bukata mun fahimci abin don haka sawa'un wanda ake bautawa ya ce a bauta masa shi kadai kar a bautawa Allah ko kuwa ya ce a bauta masa ko da bai ce kar a bautawa Allah ba to ana nan mun san duk mutumin da ya bautawa Allah shi kadai bai hada shi da kowa ba me wannan shine mai tauhidi ya yi ikhlasi wanda ya bauta wa Allah kuma yana bauta ma wani a lokaci guda wannan sunansa mai shirka wanda kuma yake bauta ma wani bai bauta wa Allah ba kwata-kwata wannan sunansa kafiri ko ba haka bane ana kuma itlaqin shirkar dai a wurinsa saboda asalinsa ko ya ki ko ya so shi bawa ne na Allah amma duk da haka ya dauke haƙƙin Allah din ya je ya bai wa wani akwai shirkar sannan kuma kafirci ne dukkan kuma shirka dama ko in ce duk shirkar da za ta fidda mutum daga addini sunanta kafirci amma ba kowace shirka ce take kafirci ba akwai shirka karama wadda ba kafirci ne na fita daga addini wannan kuma dai kun sani wajen taqsimin waɗannan matsaloli to sai ce ba zai yiwu ba annabin da aka bashi wannan matsayi Allah ya yarda da shi sannan ya zo ya tara mutane ya ce su koma su bauta masa su bar Allah walakin amma abin da zai ce shine walakin yaqulu ana kaddara wannan walakin yaqulu linnas abin da zai ce wa mutane kunu rabbaniyin ku zama malamai masu ilimi suna ilmantarwa rabbani ma'anarsa ta zo daga salaf daga manyan malamai tun daga sahabbai da tabi'ai wanda sun yi maganganu da yawa anan a cikin inda malam ya zo a cikin malam tafsirin sa'idi ya dauko ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin kamar yadda ya saba bai saba tsayawa ya ce a kharaja fulan wani ya ruwaito ba amma akwai ma'anoni da yawa da yake faɗa za ku gansu daga hadisi ya dauko je mun ga misalin haka hadisin ibnu mas'ud na maganar wanda ya rantsuwa ta ƙarya don ya ci dukiya ya dauko mana lafazin liyaqtati'a bihi ko biha malam ra'in muslimin ya ambace shi haka sai kuma gashi lafazin hadisi ne to irin wannan yanayi da yawa tunda manhajinsa ne baya son tsawaitawa so yake kawai ya nuna maka ma'anar aya ka fahimci yadda zaka gane maganar Allah kuma yadda zaka yi aiki da shi Allah ya taimake mu to ma'anar da aka rawaito daga salaf suna cewa abinda ake nufi da rabbani shine ulama hukama fuqaha akwai wannan riwaya malamai masu hikima kuma sannan masu fahimta wannan su ne ake nufi da rabbaniyi rabbani kuma har yanzu abinda ake nufi da shi ne wanda aka dangana shi asalin kalmar kafin mu zo kan wannan mata'arifin na salaf asalin kalmar an ce mutum rabbani shi ne wanda aka dangana shi zuwa ga rabbu Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana saboda kasancewar yana bauta wa Allah da ikhlasi shi mutumin kirki ne yana yin abin da Allah zai yarda da shi ana kiransa rabbani mun fahimci wannan ana kuma dangana shi ya zama ma'ana ta biyu an dangana shi zuwa ga tarbiyya saboda shi mai tarbiyyar mutane ne in an kalli aikinsa na karatu da karantarwa to rabbani ne mansubun ila tarbiyya in kuma an lura da halinsa shi mutumin kirki ne mai tsayuwa da tsoron Allah to rabbani ne ana nufin an dangana shi zuwa ga rububiyya Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan insha Allah to daga cikin magagganun salaf har yanzu akan wannan ma'ana ta rabbani sune allazina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibarihi, waɗanda suke ilmantar da ƙananan ilimi kafin babban ilimi. Wannan shi ne ake cewa malami rabbani. Kun fahimci wannan me ake nufi? Malamin da in ya tashi ilmantarwa yana mai da hankali a kan abin da zai fi amfanar mutane, ƙaramin ilimi ba babban ilimi ba, ya fara maka da koya maka abin da kake bukata ka sani na tilas, ilimin tauhidi, ilimin fiqh wanda zaka bauta Allah da shi, wanda idan ba wannan ba baka zama ma musulmin sosai ba, sai ka san tauhidi, kuma baka zama mai kirki mai aiki yadda ya kamata ba, sai ka iya ibada. To a fara koya maka waɗannan abubuwa, ma'ana kamar ka ce wanda in ya tashi ilmantar da mutane yana koya musu basic abubuwan da suke bukata, wannan shine rabbani. Kuma dama mun fahimci wannan, ai mun san duk malamai, manya-manyan malamai zaka ga sun fi iya koyar da ƙananan ɗalibai. Kun fahimci haka? Ko a makarantu, ni dai da can abin da na sani, duk headmaster zaka ga shi ke zuwa aji ɗaya yana koyarwa, haka ne? Har yanzu haka ake yi? Galibi haka ake yawa, wanda ya fi kowa ƙwarewa. Haka sai ga a jami'o'i, sai a ɗauko professor sai a bashi yan level 1. Wannan tarbiyya ce mai kyau, saboda shi in ya tashi ya san inda zai ɗauko su. In ku ka ɗauki graduate assistant wanda bare ya gama jami'a aka ɗauke shi yana masters yana koyarwa ko? To galibi wanda ka haɗa shi da na sama-sama, saboda shi so zo yake ya gwada ƙwanjinsa ya buɗe fashi ma fa ya iya sosai. Da haka sai ya tafi musu, ya tafi sama ya ɗauko manya-manyan karatu maimakon ya ɗauko su daga ƙasa. To wannan sai ya zama ba rabbani bane shi, amma malami babba wanda ya san abin da yake, to haka yake ɗaukar mutane ya koya musu ƙananan abubuwan da suke bukata. Shi yasa sai ga manya-manyan malamai in suna koyar da ɗalibai, sai ga suna magana akan abubuwan da ɗaliban sun riga sun san shi amma suna sake nanata musu. Na taɓa baku labari a nan ne ko? Wani lokaci a Madina kafin mu taho, an kawo sabbin ɗalibai sun zo daga Najeriya, sai aka gaishe wani babban malami Sheikh Salihu Al-Fauzan. Kuna jin su, kuna jin labarinsa, yana nan da ransa, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara kiyaye su. An gaishe shi jami'a a Madina, yana sai ya zo yana lecture tasa awa ɗaya da rabi, gaba ɗaya abin da ya magana a kai abubuwa ne da suka shafi tauhidi, kashe-kashen tauhidi, tauhidin rububiyya, uluhiyya, asma'i wa sifat, da girmama Ubangiji, da waɗannan abubuwan da in ka karantar da usulul thalatha, thalathatul usul, duk za ka san su. Sai wani ɗalibi da bai daɗe da zuwa mu daga Najeriya, da aka tashi daga lecture, sai ya ce wannan abin ma duk mun ma san wannan tun kafin mu zo nan, duk wannan abin ma duk karatutukan malaman mu a gida a Najeriya duk mun sha jin wannan masallatan ahli sunna. Sai Allah sa na ji shi, sai na ce to ai abin da ka sani din nan a sake nan na ga maka cewa nan ma in ka zo wannan abin shine ne zaka mai da hankali a kansa. Shine fa'idar, ba wai kullum sai an gaya maka sabon abin da baka sani. Kuma sannan abin da ka ji din nan duk ka gama aiki da shi, sai fa gaskiya fa ba haka bane kuma. Dan gama. Sai shi to ashe kenan wannan ya nuna maka la'alla abin da ka saba ji wasu malaman suna koya ma a Najeriya a shiga harkar samun abubuwa da ɗalibi bai san komai na ƙasa ba, sai a tafi da shi can ana maganar manya-manyan abubuwa, a shiga harkar siyasa da ina ne nan a taɓo nan a taɓo can, manya-manyan ilimin da ba kowa zai shiga cikinsa ba. Sai ga mu a nan ana ta mai da hankali shi ne a shiga da tashihin hadisi da tadhifi da sauransu, ɗalibin da bai iya komai ba sai ga ya tashi wannan abin shi ne ya mai da hankali a kansa. Haka ne ko ba haka ba? Ka ga mutum ya zo yana ta rikici a kan jalsatul istiraha, wanda bai yi ba za a bi shi ma sallah ko ba za a bi sallah ba, yanzu ana ta rikici. Alhali basic abubuwa ne da zai koyi zama a gaban malamai ma wasu duk ba su san shi, tarbiyyar ɗaukar karatun duk ba a sani ba. To in ka zauna gun malamai manya, yana cikin abin da za ka fa'idanta da shi, ka san irin waɗannan abubuwan basic na ƙasa kafin ka zo ka san abubuwa na sama. To mai irin wannan shi ne ake ce marabbani, wanda ya iya tarbiyya, ya san ta inda zai ɗauko ka, kuma ya ja ka a hankali kamar ya ɗauki hannunka ne ya ɗora a kan ilimi. Sai ka ji in yana maka bayani, sai ka ji komai ka fahimce shi. an fahimci abin wannan shine to abin da yake mai da rabbani kuma an ruwaito daga salaf wannan ma'ana din daga cikin magabata Abdullahi ibn Abbas ra'ayinsa kenan ko fassararsa kenan alladhina yu'allimuna sigar al-ilm qabla kibarihi to wannan sune rabbaniyin da me za ku zama rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitab da abinda ma'ana bima dinnan sababiyya ce kuma masdariyya yau ai bi kaunikum tu'allimuna al-kitab ma in ta zama masdariyya ai tu awwal ma al-fi'li ila masdar wanda za a fassara ta a juya ta ta koma ta zama masdari ma'ana ai bi kaunikum shine abinda ake nufi bi kaunikum saboda kasancewarku tu'allimuna al-kitaba wa bi kaunikum tadrusu mun fahimci abu kuna karatu kuna karantarwa kuna ilmi kuna ilmantarwa duk mutumin da kuma ya zama wannan ce sifarsa shi bai fidda kansa daga cikin dalibai ba yana jin har yanzu shi ma dalibi ne yana karatu yana koyo kuma yana koyarwa to wannan malami ne zai samu ilimi kuma saboda ya kas amma daga ya ce shi yanzu yafi karfin kowa ba wanda zai je karatu abun sa kowa bai iya ba to a lokacin kuma ya nuna wa kansa shi ba bai san karatu ba Allah ya taimake mu sai ce wala ya'murukum kuma ba zai umarce ku an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina me yake nufi da mala'iku mala'iku halitta ce ta Allah asalin kalmar mala'ika daga mal'ak ne mal'ak shine ar-risala al-uluka kai daga uluka shine risala risala ma'ana aike sako don haka ashe asalin mala'ika shine wanda Allah yake aikowa zuwa ga dan adam shine ma'anar mala'ika wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba wan nabiyin shi kuma an-nubuwa can yi kamata mai magana ta dama an-nubuwa asalin ma'anarta daga ma'ana biyu ne ko dai an-nubuwa bi ma'ana al-irtifa ko kuma an-nubuwa bi ma'ana al-ikhbar ma'ana abinda ake nufi asalin abinda ake ce ma nubuwa wanda daga nan aka samu annabi shine ya zama mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka shi shine annabuwa mun gane daukakawa kuma kun ga annabawa ai madaukaka ne Allah ya daukaka su ma'ana ta biyu shine daga annabu'a nubu'a shine wanda ake bawa labari shine daga khabar shine al-ikhbar to wanda yake annabiyyi shine alladhi yukhbaru bil ghaibi alladhi yukhbaru bil wahyi wanda ake bashi labarin ghaibi wanda ake bashi labarin wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimce na to bi halatta bako ga annabi wancan kuma sannan ba zai umarce ku da komai ba sai ya umarce ku da wannan abu na cewa ku zama malamai masu karantarwa kuma ba zai umarce ku da ku bautawa mala'iku ku riki mala'iku da annabawa a matsayin iyayen giji ba arbaban in aka ce min dunillahi duk inda kaga arbaban kuma aka yi zancen kafirci ko min dunillahi to yana nufin alihatan mun fahimci abu yau don haka ne abinda ke nufi da arbaban iyayen gida ba ana nufin waɗanda suka yi halitta ba ana nufin ma'budat an gane insha Allah sai Allah ya ce a ya'murukum bil kufri yaya za a yi ya umarce ku da kafirci ba'da id antum muslimun bayan ku kun riga kun kasance musulmi wa hadhihi al-aya malam sa'idi muje tafsirin sa yake cewa wannan aya nazalat ta sauka ne raddan dan mai da martani liman qala min ahli al-kitabi ga daga cikin ahli al-kitabi wanda yazo yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma amarahum bil imani bihi yayin da ya umarce su su yi imani da shi wa da'ahum ila ta'atihi ya kuma kira su cewa su yi masa da'a wasu daga cikin ahli al-kitabi sai suka ce aturidu ya muhammad kai muhammad abinda kake so shine anna abudaka ma Allah mu bauta maka tare da Allah ma'ana irin yadda suke bauta kirista suka bauta annabi isa tare da Allah sai suke tsammanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma abinda yake so kenan shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba shine shugaban masu koyar da tauhidi don haka ba zai koyar da abautawa a bauta masa ba a bauta kowa ma ballantana a ce a bauta masa a bar Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a hada shi tare da Allah don haka fa qawluhu don haka fadin Allah madauki da yace ma kana li basharin ba zai yiwu ba li basharin ayyamtani abu ne hananne aqlan wa yastahilu kuma ba zai yiwu ba nace akalan nan ina nufin wace magana na faɗa da su shar'an wa kaunan a hankalce ba zai yi mu dauka Allah zai yarda shine shar'a Allah zai bari ma ya faru shine kauna ai duk kun san wannan tam guda biyu da kauniya da shar'iyya insha Allah ku dai yan makarantar nan na san alhamdulillah kun san bambancin kauniya da irada kauniya da irada shar'iyya ko ba bukatar sai mun nanata su to abinda yake nufi abinda ake nufi anan kenan abinda Allah subhanahu wataala yayi wanda yake da alaka da mahdhin halitta tsantsar maganar halitta ce ba ruwansa da akalli abun yana son sa ko baya son sa ya yadda da shi ko ba bai yadda da shi ba zai bada lada ko ba zai bada lada ba kawai abu ya faru wani shi ake ce ma kauna to a kaunance a halicci Allah ba zai halicci annabin da zai zo ya faɗi wannan ilimin ba sannan a shar'ance Allah ba zai yadda a ce annabi ya zo yana wannan ba aiki ne da Allah ba zai yadda da shi kun gane wannan don haka kaunan wa shar'an duka ba zai yi ba a sai yace yamtani'u wa yastahilu ala basharin akan wani dan adam manallahu alaihi wanda Allah ya yi masa baiwa bi inzalil kitabi da saukar masa da littafi wa ta'limihi ma lam yakun ya'lamu da ilmantar da shi abinda bai kasance ya san shi ba wa irsalihi da aiko shi lil khalqi zuwa ga halitta wannan irin baiwa ai babba ce ko a zabe ka daga cikin sauran mutane a bambanta ka da wani matsayi a baka littafi ka kai wa mutane littafin nan kai baka kokonto kuma tabbas daga Allah yake sannan kuma a umarci mutane su yi maka da'a sannan a ilmantar da kai abinda ba a gaya wa mutane ba duk annabi ana gaya masa a kun san annabi ko da annabi kwana ne mamu wannan nan ko ana cewa annabi ana cewa kuma annabi a Hausa ce wannan nan Hausa ne a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa kuma Nuhu annabi ne a kun gane wannan bambancin yau to annabi bai kamata ba yayi wannan abu nan ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da shi ake ba ana zancin duk wanda yake annabi ne shi a kun gane annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba yau to duk do da shi ake wannan lafazin na umumi a hausance shi ake magana a kansa wanda yake annabi ne Allah ya zabe shi ya bashi annabci to bai kamata ba bai halatta ba ba zai yiwu ba mustahili ne yayi irin wannan aiki ya ce a zo a bauta masa abin Allah an fahimci abin insha Allah to sai shi manallahu alaihi bi inzalil kitabi wa ta'limihi ma lam ya'lam yau kun ga wannan Allah ya fifita annabi ya bashi ilimi ilimin da kowa ba a bashi ba akwai magana da mutane suke yawan tattaunawa akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ko bai san gaibi ba wannan tana nan za ta zo mana insha Allah za mu tattauna nan gaba da yawa da zulfi akan ta idan mun zo kan ayar amma nan saboda mun zo kan wannan magana da Sa'id ya faɗa cewa Allah ya fifita duk wani annabi ya bashi ilimin abinda ba a bai kowa ba nan abinda dama kullum muke nanatawa shine in malaman sunna suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba to ba zagin manzon Allah bane ba cutar da shi bane ba rage masa daraja bane a ba da labarin abinda Allah ya faɗa ne a kansa قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل كتي كما شيء أكا أمرت يا فتاة بابو دك وان دك يتكين سمي دكاسا بابو وان دي سنغيب إلا الله سي الله هكا نن أتكين سورة الأعراف ينا فتاة سوا ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وان لو إن تئمتي نائسي na wujudi ma'ana da na san gaibi da na yawaita alheri wa ma masaniya su'u kuma da wani mummunan abu da bai same ni ba da ba wani abu mummuna da zai same ni gashi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu mummuna an ga ya same shi saboda haƙƙin bashariyarsa cewa bashar ne shi dan adam ne shi ba saboda rashin daraja ba a Uhud an karya masa haƙorinsa matarsa an tuhumeta
akan wani abu da ya san gaibu da ya san cewa bace ba da bai shiga wannan halin na bacin rai har ya jira akai wahayi ba ko bai gonce wadannan abubuwan ba abubuwa da yawa suna nan da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba amma su masu cewa ya san gaibi abinda suke nufi suna kafa hujja da ayar suratul jinni da Allah madaukaki yake fadin cewa a wannan ya aya take illa madir yawa illa man irtaba min rasuli kun ga ne yake cewa wabinan la yuzhiru ala ghaibihi ahada baya nu bayyana ghaibin sa ga wani sai ce illa man irtaba min rasuli baya bayyana ghaibin sa ga wani kana mun kai shi nuna ina kwakwale kwakwalen aya yace Allah baya bayyana ghaibin sa ga kowa sai wanda ya zaba daga manzanni to in ya zaba manzo daga manzanni ya ilmantar da shi ya zuhiruhu ala ghaibihi to abinda ake nufi da yuzhiru ala ghaibihi wannan wahayin da yake bashi ba wai ana nufin abinda ba a gaya masa ba ma ya sani to su dama shi galibin masu harkar san su tabbatar da wannan abubuwa dama ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke san tabbatar da daraja su tsaya iyanan ba a'a wata kofa ce da za su kai ga waɗanda suke girmamawa ma a ba su wannan kofar cewa wani ma zai iya sanin gaibi waliyai ma sun san gaibi shehunai ma sun san gaibi duk kofar kenan ba ku ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake abin nan ba kun fahimci wannan abu dabara ce in ka koma littafan su duk suna faɗin waɗannan abubuwan dama ba sa ma koyewa malaman su da yawa suna faɗa suna da awar sanin gaibin ma gare su to don haka idan suka kare wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ai kofa ce da za ta sauƙaƙa musu malamai ma a ce sun sani kamar da suka yi amfani da abin da ya shafi faru tsakanin annabi Musa da annabi Khadir kullum muna nana ta wannan magana Khadir annabi ne amma a wurinsu su waɗannan sun fi so a ce masa waliyi saboda in ya zama waliyi sai a ce to ga wani waliyi a wani zamani ɗaya da annabi ya san wani ilimi da annabin bai san shi ba shi ne annabi Musa don haka a sheke nan zai yiwu wani manzo ya zo a zamaninsa a samu wani waliyi da ya san abin da la'alla manzon ma bai sani ba kun ga wannan matsala ce babba yau don haka abin da ake nufi zan bayyana mana kuma ban taɓa yau na fara bayyana mana wannan in malaman sunna suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba abin da suke nufi shine duk abin da Allah bai sanar da shi ba to bai san shi ba kun gane wannan amma Allah ya sanar da shi abin da bai sanar da kowa ba don haka mu da ba shi ba abinda aka ilmantar da shi mu ba mu san shi ba shi kuwa an gaya masa abinda mu ba mu sani ba ana gaya masa abubuwa da yawa zai ce gobe za a yi kaza zai ce gobe duk abinda za a yi kafin tashi alƙiyama ba shi ya gaya mana ba asalin qur'ani ba shi ya zo mana da shi ba don haka wannan baya nuna cewa ya san komai na gaibi wani abun kuma har yanzu shi ma in ba ku manta ba na taɓa faɗa mana a irin wannan muhalli abinda ake nufi har yanzu da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba shine ba ilimin su ɗaya da Allah ba lam yakun musharikan lillahi fi ilmin Allah shine ma'ana bai zama mai tarayya da Allah a ilimin Allah ba yanzu ka in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ma'ana duk abin da Allah ya sani annabi ya sani in ka ce ba haka bane to shikenan ka yarda da cewa bai san gaibi ba kuma abin da ake nufi ke dan haka akwai bambanci tsakanin ilimin Allah da ilimin manzo Allah ko babu kowa yanzu ya yarda in annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya sani annabi ma ya sani kun yarda cewa bai sani ba to shi ake nufi da bai san gaibi ba wai ana nufin shay'an ko amrun ma alladhi kana ghaiban alladhi yasluhu an yutlaqa alayhi ismul ghaib lam yakun nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ba haka ake nufi ma'ana duk wani abu da ake kira ghaibi ga mutane a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba wannan ake nufi ai tashin kiyama ghaibi ce ko tare da cewa mala'ika jibril ya tambaye shi a hadisi na biyu da muka sani hadisin muslim mashhuri hadisin sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il tare da cewa ya faɗi wannan amma duk da haka akwai wasu abubuwan ai da Allah ya sanar da shi an gaya masa za a yi za a yi abubuwa daidaiwa ga sanan ya bayyana mana ma da dama a hadisai musamman maganar a shafa'atul kubra za a ji gun annabi adam ya ce a abubuwan nuhu ya ce a annabi ibrahim ya ce a annabi musa ya ce a annabi isa ya ce a abubuwansu ya ce eh wannan abun an yi shi ai ba a yi ba amma shi ya faɗa da ai kun ga wannan abun gaibi ne wani abu ne wanda wajibi mu yadda cewa zai faru amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ilmantar da shi don haka abin da ake nufi banda waɗannan abubuwan da Allah ya ilmantar da shi to duk abin da Allah din bai gaya masa ba to bai san shi ba wannan shi ake nufi da la ya'lamul ghaib kun fahimci abin insha Allah to mu je sai malam Sa'id ya ci gaba yake cewa ina ne yawa thumma yaqulu hu yati ma kana li basharin أي يمتنئ ويستهيل على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم يعلم ما لم يكن يعلم وإرساله للخلق توبي كسنجي ببي داتي ببي حلت ببزيه وبا قوانا النبي دا أكي مصر وانا دوك كدرجة أكباش أبين دا بأبا كواما شيئنكما أن يقول سيزوي شيء للناس قمتاني كونوا عبادا لي كوزما باي أقلين min dunillahi kuma bayan Allah ku rika bauta mun banda Allah annabi ba zai faɗi wannan kun gane rance ne annabi ba zai faɗi wannan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma yawa shi dama shine shugaban su shine a gaba wajen yaki da shirka mun gane wannan akwai abubuwa da dama da bal wani malamin mu abun ma da ya rubuta akai shine yayi tattabu'i akwai babi ai a ƙarshen kitabut tauhid ko himayatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam himat tauhid ko wani malamin mu nan zarban da muke ta waya da shi shekaru nan a masters din sa abin da ya rubuto akai waɗannan abubuwan da ya bi duk inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki da ya aikata wata magana da ya faɗa wadda take nuna kiyaye da kare gonar tauhidi kar a auka cikin ta mun fahimci abin kar a fada haƙin Allah to wannan abu ku ga abin ya kai girman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffarsa kenan to ku bai kamata ba bai cancanta ba kuma ba zai taɓa yiwuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bauta masa shi yasa da kansa ya faɗa yake roƙon Allah Allahumma la taj'al qabri wathanan yuqbad ya Allah kar ka sanya kabarina ya zama gunki da ake bauta masa ya roƙi Allah Allah zai karɓi wannan addu'a kuma zai karɓa Allah ya karɓa haka kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga wasu wurare wani babban mutum ya mutu a irin abinda masu bin harkokin tasawufi da sauransu suke a wurare da yawa wani babban mutum ya mutu shehi sai a gina mashhad akan abin nan wurin bautarsa a wurin da ya mutu a kabarinsa sai zama mashhad amene shi mazar ana zuwa ana ziyara ana karbar kudin mutane akai kuma ana bude wa mutane kofar su kira wannan koma bayan Allah ya wane kai mana kaza ya wane kai mana kaza ya wane kai mana kaza wannan bauta ce to Allah madaukaki ya tsare manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ya ta'addua akan wannan ai masa magana a bashi wata magana da matsayi da yake ya kusa da ko matsayi ne ma na Allah kawai yanzu nan hankalinsa zai tashi da wani yazo ya ce masa masha Allah wa shi'ta me yace yace aj'altani lillahi niddan ka sanya ni da ni da Allah kishiya nan da nan sai baci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa da harkar tauhidi a dauke shi a bashi matsayin Allah to ina ga in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yau shi kuma wani ba manzo Allah din ba sallallahu alaihi wasallam za a bashi matsayin manzo Allah bal a bashi matsayin da ma za a ce in manzo Allah bai bi shi ba za a taka wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mai kazanta a zamanin yanzu a ce ya faɗi wannan wani abu duk da an dade kamar ya wuce kullum mutum mai tauhidi ya tuna shi ɗansa zai ɓace kuma ya nuna mana lalle Allah na da haƙuri a yi masa irin wannan abin kuma Allah ya bar mutane wani nuna mana istidrajin da Allah ke wa mutane sai an koma ƙiyama za a gani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare to an ya kula linnasi kunu ibadalli min dunillah sai ce fa hadha min amhalil muhal wannan a cikin abubuwan da ba za su yi ba wannan shine a sama shine amhalil muhal an ce muhal shine abin da yake impossible sam ba zai yi ba shine muhal to a cikin abubuwan da ba za su yi ba wannan shine mafi sama cewa ba zai taba yi ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi ba shi ba yana irin wannan ya fada wa mutane su yi wannan irin Allah sa an gane fa hadha min amhalil muhali suduruhu min ahad min al anbiya aukuwar wannan samuwar wannan faruwar wannan irin abu daga wani daga cikin annabawa ba zai yi ba alaihim afdalus salati wat taslim yace li anna hadha aqbahul awamiri ala al itlaq yace domin ko wannan umarni wannan umarni ne umarni kunu ibadan li min dunillah ku duba fa ku kalli wannan lafazin sosai da cewa akai kunu ibadan li ba a ce ma min dunillah ba shi kansa babban abu ne da ba zai yi ba to har ya samu matsayin da har zai ce har ma zai rowa akan abu ko ku gane zancen ba bayan ya ce a bauta masa shi kadai har da ƙara cewa min dunillahi Allah ma a daina bauta masa ai kaga abun yayi nisa a ce manzo da Allah ya aiko shi ko annabin da Allah ya biyo littafi zai faɗi irin wannan zance Allah ya sa kun fahimci zance dan shi shine idan shi wannan min shine aqbahul awamiri ala al itlaqi duk wani umarni a duniya wanda yake mummuna ne shi mummunan umarni wanda bai kamata a ji shi ba ma a duniya to wannan a sama da shi yake mun umarni domin wannan abu ne Allah ya yi umarni da shi sama da komai tauhidi wannan abu ne Allah ya yi hani a kansa sama da komai shirka to idan aka ɗauki shirka aka mai da ita abun umarni ai ko an yi abun an yi umarnin da shi ne aqbahul awamir an gane mu to sai ke cewa wal anbiya'u annabawa kuwa akmalul khalqi ala al itlaqi su ne mafi kamalar halitta in an ce alal itlaqi ma'ana ta inda ba wani gefe da za ka yi kaidi ma'ana can da aka ce aqbahul awamiri alal itlaqi ma'ana duk umarni ko wani iri umarnin mustahabi umarnin wajibi umarnin menene ta halin iko da rashin iko ko duk inda ka san abin da ake ce ma al'amru ka ɗauko shi baki ɗaya to babu umarnin da yake mafi muni irin a ce a yi shirka mun gane wannan haka nan kuma annabawa a cikin halittar Allah wanda ya fi kamala kwata-kwata ba tare da mani kallon komai ba su ne annabawa an gane shi ne ma'anar alal itlaqi fa awamiruhu don haka umarninsu su annabawa takunu munasibatan li ahwalihim suna kasancewa ne suna dacewa da matsayinsu lamma kanu akmala fa awamiruhum takunu akmala la takunu aqbaha ko tunda sun zama su ne mafiya kamala to duk umarnin da za su bayar zai zama umarni ne mafi kamala ba mafi muni ba dan haka me za su bada umarni da shikenan a bautawa Allah shine mafi kamalar umarnin da za su bayar takunu munasibatan li ahwalihim fala ya'muruna illa bima'alil umur don haka ba za su yi umarni ba sai da abubuwa madaukaka manya da Allah yake so ya yadda da su wa hum a'zamun nas kuma su ne mafi girman mutane nahyan 'anil umuri qabihati wajen hani dangane da ko akan abubuwa wanda suke munana al umur nan ana nufin lamura ba umarni ba lamura shine jam'in sa lamari kamar yadda muke faɗa da Hausa al'amari da Hausa ana cewa amru ko yawa to amru idan ana nufin lamari jam'in sa umur in kuma ana nufin umarni shine amru kamar a ce amara Allahu bi kaza to shi kuma jam'in sa awamir ba umur ba haka an ce hadhihi umur ana nufin lamura don haka shi yasa yake cewa wa hum a'zamun nasi nahyan 'anil umuri qabihati sune suka fi kowa a cikin mutane sun fi kowa girman hani akan lamuran da suke masu muni fali hadha qala don haka Allah madauki sai shi walakin kunu rabbaniyin amma abinda annabin ya kamata ya ce shine kunu rabbaniyin ku zama ku masu tarbiyya ne waɗanda kuma suke mutanen kirki waɗanda suke aikata abinda Allah ya yarda da shi bima kuntum tuallimuna alkitab saboda karantar da littafi da kuke wa bima kuntum tadrusun da kuma koyon sa da kuke kuna karatu kuna karantarwa ai walakin ya'muruhum abinda zai umarce su da shi shine bi an yakunu rabbaniyin rabbaniyin shine me sai kawo wani ɗaya daga cikin fassarar magabata ya ce ulama hukama hulama muallimina linnasi wa murabbihi, ma'ana su zama malamai masu hikima masu hakuri. Akwai wannan riwaya, akwai riwayar ulama hukama hulama, akwai ulama hukama fuqaha, duk wannan sun zo. Sannan kuma muallimina su masu ilmantarwa ne linnasi ga mutane, wa murabbihi masu tarbiya ne ga mutane. Da me suke tarbiyar mutane? Bisigharil ilmi qabla kibarihi, da kananan ilimi kafin manya. Suna fara ilmantar da kananan abubuwa. In an ce kanana, kuma wani zai ce to ai shi malamari ne nisbi, kowa gwargwadon marhalarsa, amma cikin misalin dai da neman da zo insha Allah kun fahimci me ake nufi. Shi yasa ka iya cewa abin da ake nufi da kananan abubuwa, ma yahtaju ilayhi an-nas la yuridu an-nas, abinda mutane suka fi bukata ba abinda mutane suka fi so ba. Kuma ina san wannan, mun sha magana da ku akan wannan, kun bambance insha Allah me ake me bambance tsakanin abinda aka fi bukata da abinda aka fi so. Yanzu da zan zo in tambaye ku in ce wannan littafi kuke so mu karanta, kowa nan sai dauko, kowa gwargwadon level ɗinsa, ko sai ce malam mu karanta littafi kaza, wani ce mu je mu dauko kaza littafi kaza, wani zai ce mu dauko Fathul Bari ma mu fara hadisi misali. Ko ni kuma sai in ce ni abinda nake ga kun fi bukata shine mu yi ahlari misali, ko in ce mu yi thalathatul usul a tauhidi, ko in tafi wani abu ƙasa ƙasa, saboda akwai buƙatarsa, kowa a nan yana buƙatarsa. Daga ran da za a ce kowa a cikin ku ya kai matsayin zai iya koyar da thalathatul usul, to kila daga lokacin shikenan sai a ce to komai ma akwai ba. Amma mutum ya duba a nan ya isa, kowa a cikin mun nan ya isa ya koyar da thalathatul usul, koyarwa fa koyarwa a shi kenan, har yanzu muna buƙatar wannan stage duk da yake na san kowanne ba duka mu nan muke mataki guda ba, ko yawa. To in ana koyar da wannan mataki, to a koyar da su matakin da ya dace da su, sannan kuma sai na sama sai na sama sai na sama, wannan shi ne abin da ake nufi. To wannan tarbiyyar abu mutane daga ƙasa har su girma, shi da ma shi yasa da ma ake ce mutum murabbi mai tarbiyya. Me ma'anar tarbiyya? Shi education da ake cewa education, ake fassara shi da tarbiyya, da larabci tarbiyya shi ne education. Ai shi ne koyar da mutum, ba iya bashi education ba, ba iya bashi kai ilimi ba. Akwai shi ba da ilimi information ne, ka ba mutum ya haddace kaza ya haddace kaza, amma abin da zai kara buɗaɗa masa ƙwaƙwalwarsa da madarik ɗinsa, mahangarsa da iya fahimtarsa, da kuma training ɗinsa akan ladabi, da iya magana, iya girmama na gaba, kyautata hali, duk waɗannan ba iya maganar ilimi da hadda ba ce, ko wannan maganar sa shi ya girma ne akan wani hali mai kyau. To wannan shine tarbiyya, wannan shine aikin malamai, wannan shine aikin annabawa, su ne kuma ake nufi da rabbaniyyi. Duk wanda zai zo ya ɗauko maka ilimin sama da shi zai fara maka ba na ƙasa ba, to wannan bai zama rabbani ba. Allah kyauta. To sai ke cewa amilina bidhalika, to kuma ƙari akan haka, ba wai kawai ilimin ba da ilmantar da ƙaramin abu kafin babban ba, ya zama ana ilmantarwa tare da aiki, tare da aiki. Mutane da yawa sun rasa fahimtar wannan matsala, ba ina su kansu bane ƴan uwana masu ilmantarwa. Wani yana ganin a baku ilimi kawai mai yawa ba tare da haɗawa da wannan tarbiyyar aiki ɗin ba, yana ga yafi. Amma dai gaskiya masu irin tunanin alhamdulillah ba masu yawa bane, kuma ma ina jin ba suna yi bane a matsayin manufa ce haka ya kamata, a kawai dai la'alla mutum ya samu kansa ne yana yin haka. Amma ba haka ba, kowa ka tambaye shi ana gwama kamar da annabawan suke. In ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ne shugaban ilmantarwa da ilimi tare kuma da aiki da shi, duk abin da ya faɗa za ka ga yana aiki da shi. Haka nan sahabbansa, shi yasa har suke ba da labarin cewa su kamar da Abu Abdurrahman Sulaimi yake faɗa cewa karatun da suka yi a wurin su irin su Abdullah ibn Mas'ud, shine idan suka go aka koya musu ayoyi goma yau, to ba za a koya musu wasu ayoyi goma ba sai sun aiki da wannan ayoyi goma bayan sun haddace su. In ka go sannan ai maka dori, yanzu wane ne a cikin mu zai wani? Su yadda suke yi, in aka koya maka aya goma yau, ka je gun alaran ma aka koya maka, aka rubuta ma allanka ayoyi goma, in ka je ka haddace kazo mu anan yanzu me za a yi ai wankewa zakai sai a saki rubuta ma bayan ka karanta wa mallam yaji yayi daidai to su can ba za ka go a wanke din ba sai ka du ayoyin nan kowace kaga kai aiki da ita ko munasabata bata zo ba zakai sallar zaka su kirkiro wani abin ba wai bid'a ba ana nufin su yi wani aiki da akwai shi a shari'a dan dai su ce sun yi aiki da wannan aya kun gane zancen to sai sun yi don haka wanda ku aka tarbiyyantar da shi irin wannan tarbiyyar dan me ba zai zama mustaqimi ba shi yasa suka fita daban kullum muke cewa duk mutumin da yake so ya ci nasara to ya koyi da wannan mutanen da baya in an ce mu koma da baya a tunanin ba ana nufin mu koma da duk wani abu na ci gaban zamanin yanzu mu koma baya ba rayuwar musulunci mafi kyau ita ce ta baya in dai ana zancen abin da zai tsira da kai ka shiga aljanna ne amma galibin yanzu mutane abin da suke yi musamman waɗanda suke son musulmi kasace baya a ci gaba a gyara abubuwa sun fi kallon abin ne ta harkar duniya mu ci gaba mu musulmi mu rayu mu yi kaza mu mallaki abu kaza mu mallaki abu kaza kar mu zama makaskanta wannan yana da kyau amma kuma babban abu fa shine ko mun zama muna da technology muna kaza da sunan Islam in fa ba mu aiki da abin da muka sani na abin da yake baya na Qur'anin nan ne da zamu samu tsoron Allah mu samu likitoci masu tsoron Allah injiniyoyi masu tsoron Allah masu tukin jirgin masu tsoron Allah masu malaman makaranta masu tsoron Allah shugabanni masu tsoron Allah masu kasuwanci masu tsoron Allah in fa duk ka samu society ya gyaru musulmi suka zama sun haɓaka sun ci gaba sun kai duk inda sun fi America a yadda take yanzu misali an kai duk yin haɓaka mun kai su mun fi kuma duk mu musulmi ne to in ba mu yi aikin shiga aljanna ba fa an yi hasara ku fa to wasu mutane suka missing wannan point ne Allah ya sa dai mu gane don haka amilina bi zalika yana da muhimmanci sosai sai tare da aiki da wannan sai ce fahum ya'muruna bil ilmi don haka su waɗannan malamai rabbaniyin suna umarni da ilimi wal amal da kuma aiki kuma in suka tashi su ake ganin su a gaba wajen yin aiki su ake gani a gaba wajen yin aiki wannan abun ko a rayuwarmu mun ga wasu daga cikin malamanmu da suna kwatanta alhamdulillah irin waɗannan abubuwan kana zama kusa da su zaka ga waɗannan mutane haƙiƙa mutane ne na Allah wajen su ilmantar da kai kuma a aikin su su gwada haka din Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wal ta'limu allati hiya madar as-sa'ada da kuma koyarwa waɗannan al'amuran shi yasa yace allati ba ta'lim da ba isharar ne zuwa ga ta'lim ne ba da sai yace allazi yana nufin ya'muruna bil ilmi wal amali wat ta'lim hadhihi al umuru allati hiya madar as-sa'adati wanda in kai kawo duk inda za a je a kai a kawo dangane da inda maganar sa'ada take to anan yake to sune waɗannan abubuwa da ma'ana duk inda za ka je ka dawo shine ake cewa madarin abu inda matukar sa yake ba yadda za a yi ka fita daga nan in dai kana son sa'ada a duniya to ka samu wannan da ilimi da aiki da ilimi da koyar da ilimi kayi ilimi baka aiki da shi an yi hasara kayi ilimi baka koyar da ilimi kayi hasara kai kuma an yi hasarar abin da kake da shi don haka ilimi shi kansa yana karuwa ne in ana ilmantarwa sannan kuma a ce musamman ana ganin ka a aikace kana aiki da abin da kake faɗi to zai kaga cewa baka buƙatar a sai ka faɗakar da mutane lalle lalle sai sun aiki in aka ga kai din abin da ka faɗa kana aiki da shi to wannan ya fi zama abin da awa da nuna wa mutane cewa a zo a haɗu a yi ilimi kuma a yi aiki Allah ba mu ikon aiki da abin da muke faɗi wa bi fawati shay'in minha waɗannan abubuwa kuma uku har yanzu da kubcewar ɗaya daga cikinsu ya hasulu an naqsu wal khalal in aka sai ɗaya daga cikinsu ya kubce to za a samu naqasa za a samu baraka in aka ce ba ilimi shikenan kuma ya lalace dama da me za a bauta wa Allah din sai da ilimi in aka ce kuma ba a aiki da ilimin koda da ilimin to shi ma asara ce ko ba haka ba sannan kuma in aka ce an yi ilimi ana aiki da ilimi amma ba ilmantarwa shi ma hasara sai ga al'umma mutum ya zama marowacin yana amfani shi kadai hatta ilimin ba zai shiga ba saboda baya ilmantar da shi don haka wajibi a samu wannan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'abbadun min qabli ubadil wasan mai ilimi wanda baya aiki da iliminsa ana fara azabtar da shi kafin wato masu bautar gunki wani malami mai hikima ya faɗi wannan baitoci. Malami mai ilimi baya aiki da iliminsa, to ana azabtar da shi kafin kafirin da suke bauta wa gunki. Allah tsare mu. To mu kai ƙarshen wannan. Sai ce wal ba'u fi qawlihi, harafin ba'u a wannan lafazi inda Allah mulke ce bima kuntum tu'allimun, wannan ba'u din ba'u sababiyya ce, ai bi sababi ta'alimikum li ghairikum, saboda ilmantar da wasunku da kuke yi, wannan ilmantarwar almutadammina li ilmikum wa darsikum li kitabillahi wa sunnati nabiyhi, wanda wannan din ya kunshi kunin ilimin da kuke yi, karatun da kuke yi, da ilmantar da kuke ilmantar da kuke yi na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, allati bidarsiha yarsakhu alilmu wa yabqa, wanda da koyan wannan da karatunsa da ilmantarsa da koyansa yarsakhu alilmu, ilmi yake tabbata, wa yabqa kuma ya wanzu ya ci gaba da zama ana ganin sa. Yace takununa rabbaniyin, to da wannan ne za ku zama rabbaniyin. Mun fahimci abin? In ana wannan to za malami zai zama rabbani, in ku baya wannan, baya ilimi, baya aiki da ilimi, baya ilmantar da ilimi, to ba rabbani bane. Allah subhanahu wataala muke roko ya sanya mu rabbaniyin, kada ya sanya mu daga cikin waɗanda suke masu hasara, waɗanda suka yi ilimin da ba aiki ko ilimin da ba ilmantarwa. Allah subhanahu wataala ya sa mu ne muke maganganun nan, mu zama mu ne a gaba wajen aiki da abin da muke faɗi kafin waɗanda muke gayawa. Allah subhanahu wataala kada ya zama mu zama fitilu da muke haskaka wasu mu kuma ba ma amfani da hasken. Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Hold on.